Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Alhamis 16 ga watan Janairu na shekarar 2020. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fagen kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump. ‘Yan majalisar Rasha sun amince da sabon Prime Minister kasar Mikhail Mishustin. Shugaban Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliyar 2015.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan jarida ke cewa akan irin barazanar da ake yi wa rayuwarsu. Wannan na zuwa ne bayan kisan gillar da aka yi wa wani dan jarida a jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan yankin kudu maso yammacin Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan haramta rundunar tsaron a Motoko. Muna kuma tafa da shirin lafiya wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fage kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump tare da zaman farko da zai hada da 'yan majalisar wakilai waɗanda za su zama masu gabatar da ƙara da za su gabatar da ƙudurin tsige shugaba Trump ga sanatocin waɗanda za su zama masu yanke hukunci. Za a rantsar da alƙalin kotun kolin Amurka Justice John Robert a matsayin wanda zai sa ido kan shari'ar. Kana daga bisani ya rantsar da sanatoci 100 na majalisar dattawan. Dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Democrat Gerald Nadler na ɗaya daga cikin mutum 7 da za su gabatar da ƙarar tsige shugaba Trump a gaban majalisar dattawan.
New documents and additional witnesses have emerged that unmistakably point to the president's guilt. And we have exposed the efforts of some in the Senate.
Yace mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban yayi laifi, sannan mun gano wani yunkuri da wasu a ƴan majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. Shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya ce matakin ƙarshe na yau Alhamis zai sanar da Fadar White House da kirawo shugaban ƙasa don ya amsa tuhume-tuhumen tsige shi da kuma turo lauyansa. Za a dai fara ainihin shari'an ne a ranar Talata mai zuwa. A yau Alhamis, 'yan majalisar Rasha sun amince da zaɓin da shugaba Vladimir Putin ya yi na Mikhail Mishustin a matsayin sabon Prime Minister ƙasar. Kaɗa ƙuri'ar na zuwa ne bayan wata muhimmiyar rana a siyasar ƙasar ta Rasha a jiya Laraba, inda aka ga shugaba Putin ya gabatar da wani gagarumin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Kana kuma ya amince da yin murabus ɗin Dmitry Medvedev da ɗaɗɗan Prime Minister ƙasar. Medvedev ya miƙa takardar yin murabus ɗin a majalisar ministocinsa jim kaɗan bayan da shugaba Putin ya gabatar da jerin wasu sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar a ƙoƙarin ya ƙara wa 'yan majalisar ƙarfin iko, sannan a rage na shugaban ƙasa. Daga bisani kuma shugaba Putin ya zaɓi Mikhail Mishustin, mai shekaru 53, wanda ya shugabanci ma'aikatar haraji fiye da shekaru 10, amma ba mutum ne sananne ba a fagen siyasar Rasha da ake gani zai iya shugabantar gwamnatin. Shugaba Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda ƙasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a shekarar 2015, yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alƙawarin da ta yi a ƙarshen yarjejeniyar. Iran na ƙara fuskantar matsin lamba, amma muna samun ci gaba, shugaba Ruhani ya ce a wata hira da ya yi ta talabijin a yau Alhamis. Ya ƙara da cewa Iran ta cire duk wata iyaka kan sarrafa makamashin na uranium, wanda za mu iya amfani da shi wajen haɗa makami na nukiliya. Iran da ta karya ya adadin da aka takaita mata tun farko, ta kuma haura da adadi mai yawa na ruwa da kuma makamashin uranium da aka amince mata ta mallaka. Shi dai shugaban Amurka Donald Trump na bukatar kasar ta Iran ta shiga wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta dakile daukacin shirin nata da ya hada da na mallakar makaman nukiliya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kenya ta shiga wannan sabuwar shekara da wani abin takeici, yayin da masu tsatsauran ra'ayi na kungiyar Al-Shabab suka kaddamar da hare-hare kan wurare da suka auna, a ciki har da makaranta, ofishin 'yan sanda da kuma sansani da dakarun Amurka da suke amfani da shi. Masu saka ido sun fara muhawara ko karuwar tashin hankali wasu alamu ne na sake sabunta karfin da kungiyoyin 'yan ta'adda ko wani abu ne na lokaci. Wani sabon rahoto ya nuna kungiyar ta kashe sama da fararen hula 4,000 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Ranar Litinin da ta gabata an kashe wasu malaman makaranta 3 da kuma yin garkuwa da wani malami guda 1 a garin Kamuti na karamar hukumar Garissa da ke iyaka da Somalia. Mutane 3 da aka kashe ba musulmi bane, yayin da 1 da aka yi garkuwa da shi musulmi ne. An kuma raunata wani malami guda 1 a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Maharan kuma sun kai hari a wani ofishin 'yan sanda da kuma lalata wata hasumiya ta sadarwa. A yau Alhamis, Pakistan ta sanar cewa kungiyar Taliban ta shirya ta rage tashin hankali a Afghanistan, da ta kirawo shi wani babban ci gaba na amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka jima ana jira, da kungiyar 'yanta da kayar bayan ta dade tana tattaunawa tare da Amurka. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Quraish ya sanar da haka a cikin sakon faifan bidiyo cewa Islamabad tana tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga Pakistan da Afghanistan da kuma yankin baki daya. A yau mun samu wani gagarumin ci gaba a wannan yunkuri namu. Kungiyar Taliban ta amince da buƙatarmu na rage tashin hankali, kuma ina tunanin wannan wani babban ci gaba ne ga tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban. Quraish ya faɗa bai kuma yi wani ƙarin haske sosai ba. Ministan harkokin wajen, wanda yanzu haka yana wata ziyara a Washington, ya bayyana haka ne kafin tattaunawar da zai da takwaran aikinsa na Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jarida a Najeriya na ci gaba da fuskantar barazana da cin zarafi iri-iri, wata sa'in ma har da kisa. A cikin makon nan, wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kashe wani dan jarida mai suna Maxwell Nation da ke aiki da gidan rediyon Fumbina FM a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar da yan uwa da kuma abokan aikin suka tabbatar, wasu da ba san ko su wane ne ba suka bi dan jaridan har gida cikin dare, suka fitar da shi zuwa wani waje inda ko suka sassare shi kafin daga bisani rai halinsa. Abdullahi Tukur, wakilin gidan rediyon Najeriya FRCN da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai a jihar Adamawa ta Correspondent Chapel, ya koma bai na kaduwa su ne da cewa
har ga Allah ban ji daɗi ba, saboda yanzu rayuwar dan jarida tana cikin hatsari. Ko ina kake aiki kenan, tunda shi wannan yaro zance kusan ƙarƙashi na yake aiki, tunda wajen aikin mu daya kuma mukamin mu dai ba daya ba. To amma yadda yake girmama mutane yaran, kuma yadda yake tafiyar da aikinsa, gaskiya sai muka ji kwatsam. Wai an kashe shi, an ɗauke shi a gidansa ma, wai an kai shi kusa da wajen aiki an kashe shi an yada gawar.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta DSP Sulaiman Hangroje ta ko tabbatar da faruwar lamarin, inda kakakin na yan sanda ya bayyana irin matakin da aka dauka a yanzu.
A rundunar yan sanda dai ta dauki matakai. Na daya shine commissioner yan sanda ya riga ya umarci masu gudanar da bincike ta fannin kisa da zugar zayo duka su gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan mummunan abu. Sannan kuma ya riga ba da umarni a bada tsaro. Sannan ya riga tura rundunar yan sanda da su yi sintiri da kuma su gudanar da patrol a area din gaba da domin su gano. Na uku kuma rundunar yan sanda a cire suke su ba da kyauta ta musamman ga duk wanda yake da bayanai wanda zai iya taimaka ma rundunar domin gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa.
A yan makonnin nan aka ma samu karuwar cin zarafin yan jarida a Najeriya. Batun da ke kata da hankulan yan jarida a kasar, Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar Leadership ne, ya kai tsokaci dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
To gaskiya wannan alamari abun bakin ciki ne wanda kuma muna tur da shi, kuma muna nuna alhininmu akan abubuwan da suke faruwa ga musamman ga yan jarida, saboda aikin jarida kusan aiki ne gaba ɗaya na jama'a, da su gwamnatin da kuma wanda talaka da duk kowa da kowa ma aikin jarida ya shafe shi. Sauran da aka ce dan jarida ya shiga cikin tasku ko kuma an hana shi aikin shi ko kuma ana kama shi ana cin zarafin shi da sauransu, wani abu ne wanda zai kawo gaba daya ana kisa, wani abu ne wanda zai kawo matsala gaba daya ga kasan, saboda aikin shi ba wani mutum daya yake ma aiki ba, yana ma kasa aiki ne gaba daya. In aka ce kuma hana shi aiki, to akwai matsala kenan gaba daya, kasan za ta samu matsala.
Me kake ke ganin ke sa ana samun yawaitar kashe yan jarida musamman a Najeriya ne?
To wasu abubuwa ne wanda zaka dauke su ta bangarori da dama. Na farko dai musamman da ta bangaren abun da shafi yan siyasa, gwamnati da shauransu, wani zubin musamman kuma yan jarida da suke jarida na investigation wanda ake cin binciko, abinciko suna binciko wasu abubuwa wanda zaka gani wanda ake yi wanda karima ba zai ci ba. Kuma kasan nan abun da ake yi kenan, kusan idan ka je ka duba harkar gwamnati da harkar siyasa da waye da waye, zaka je ka duba kusan kashi 90 na abubuwan da ake yi duk abubuwa ne wanda marasa kyau.
Muhammad Ismail kenan, wani tsohon editan jaridar Leadership. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya. Bayan da gwamnatin kasar ta ce kafa rundunar tsaron Amotekun da gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya guda 7 suka yi ya sabawa dokar kasa, jama'ar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya ji ta bakin wasunsu.
Sallama salamun daura gari babu sama lafiya haka sai aka da abu me yau fada kuma kekin yake duba dan kuma aka yanci an yi abu a te ba sun shi.
To amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba ta nazari ta gane cewa wannan abin ko kuma wannan rundunar tsaro ta saba wa dokar kasa, ta saba wa ka'ida.
Kai wannan kariya ce, wannan abu ba ke yin ba sai kaman matsala ba, sama lafiya ke so.
Amma tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnatin tarayyar Najeriya dama ta kafa rundunar tsaro ba wata jiha ko yanki ko shiya ba a kasa.
Wannan abun da su kuma gwamnati nan Oyo wannan state na guda 6 ka kuma yi dama so na kan shi, an duba baya an duba gaba an sa abun da zai kama musamman lafiya sai sake shi.
Ba ka ganin cewa wannan rundunar tsaro za ta kawo matsala ga wasu waɗanda ba ƴan asalin jihohin kudu maso yamma ba?
Babu wani matsala sai kawo.
Sunana Ismaila Taiwo. Ba so abu da federal government yi ba, ina so security wajen mu da Hausawa da Birebe da Yemenin da ina your state da dukugiyan Yorubawa saboda kowa ne ba saboda mun berebe kowa ne saboda shi ba su abu da federal government ya ce.
Da ya ce wannan kungiyar Amotekun ya saba wa doka ba ya bisa ka'ida bai kamata ba, ba ka ganin cewa gwamnatin tarayya ya yi daidai?
Bai yi daidai ba, bai yi daidai ba, saboda Hausawa ne, saboda Fulani, saboda Yemeni, saboda mu berebe ne nan security duk dai dangare jib na fi so ikore shi gaba daya.
Kana ganin wannan Amotekun zai kawo zaman lafiya a jihohin kudu maso yamma na Yorubawa?
Insha Allah sai kawo zaman lafiya ne.
To amaro jaye,
me zaka ce a game da hana wannan kungiya da aka bullo da na jami'an tsaro da kira Amotekun gwamnatin tarayya da tace wannan haramtacce ne ba bisa ka'ida?
To da ma haramtacce ne, shi yasa gwamnatin tarayya tace haramtacce ne, don in ba haramtacce bane ya za a ce jihohi 6 a ce su kade su kawo nasu jami'an tsaro ba sauran kasashen duniya a gaba daya. Shi yasa wannan abin gwamnati ta duba ciyar da bacicin da kuma ta soke shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 10:15 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ulsa ko kuma gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Cutar ulsa ko gyambon ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa, haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a cikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ulsa ko kuma gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
Gyambon ciki wanda a likitance ake kiran shi peptic ulcer wani ciwo ne wanda yake kawo ciwo a ciki da tsakiyar kirji a mafi yawancin lokaci, kuma ciwo ne wanda yakan ya zama mai raɗaɗin gaske kuma yakan ya zuwa ya dawo.
To likita, me ke kawo cutar?
Akwai abubuwa da dama da suke da alaka ko suke kawo gyambon ciki. A dacen akan tunanin cewar rashin cin abinci da abinci mai yaji da kuma halin idan mutum ya shiga cikin wani matsatsi, abinda a Turanci ake cewa stress, da shan magunguna sukan kawo wannan alsa kuma haka ne. To amma bayan 1982 sai aka gano kuma wata ƙwayar cuta wadda ake kira Helicobacter pylori, wata nau'in ƙwayar cuta ce daga dangin bacteria wanda kusan kashi 3 daga cikin 4 na al'ummar duniya suna dauke da ita a cikin tumbin su ko yan hanjin su, kuma mafi yawancin mutane da suke samun alsa ana alakanta ta da wannan cuta.
Likita, ita wannan bacteria ko kuma nau'i na ƙwayar cuta me ake samun ta? Duk da dai kai bayanin cewa kowa yana da shi a cikin tumbin ciki, amma banda wadda take cikin cikin akwai wadda ake samu ta waje?
Ba kowa ba, kashi 3 daga cikin 100 na al'ummar duniya, kuma waɗanda suke da matsala da tsaftataccen ruwan sha ko kuma ta kayan marmari, kayan lambu ko na abinci, wato abu ne da ake iya shan shi ko a ruwa ko a abinci ko kuma ai amfani da koda su cokali wanda ba a wanke ba da sauransu, za a iya daukar wannan ƙwayar cuta za ta kuma shiga. Mafi yawancin masu ita din ba lallai su samu ciwon alsa ba, kuma tana iya zama shekaru da dama a jikin mutum kafin a samu matsala, amma kuma da yawa sukan samu alsa saboda dalilan ta. Sai kuma waɗancan abubuwa da na zayyana na baya, rashin cin abinci, saboda idan ba a ci abinci ba a cikin tumbin nan akwai acid wanda zai iya kawo matsala, abinci mai yaji wanda shi akan kanshi zalla ba lallai ya kawo alsa ba, amma idan ya kasance akwai waɗancan hadarurruka na waccan ƙwayar cuta da kuma yawan acid ga rashin cin abinci zai iya kawo alsa. Masu shan giya ko kuma sigari su ma suna daga cikin masu hatsarin kamuwa da wannan ciwo na alsa, saboda cikin tumbin nan ko bangaren yan hanjin nan ana iya samun wani ɗan rauni ne wanda zai taɓa wannan wuri sai ya zama gyambo, a kira shi alsa ɗin.
Menene alamomin cutar gyambon ciki ko alsa?
To mafi yawanci alamar shi ne ciwo, mutum ya ji ciwon ko tsakiyar cikin shi ko dan sama ƙasa da kirji ko kuma tsakiyar kirjin daga ƙasa, sai kasance zafi ne kamar ka sha zafin ruwa ko kuma ka ji dum haka. Wani lokacin ka ci abinci ka ji kamar yaƙi ya wuce cikin ya kumbura, a rinƙa yin gyatsa haka, shi ne mafi yawancin alamun wannan alsa. Idan ta ci sosai ta kawo matsala, to wannan yana iya canzawa, saboda idan ta ci tana iya sa mutum ya zubar da jini a cikin yan hanjin nan, sai ya zama bayan gidan shi ya yi baki, wani lokacin ya zama kamar kwalta saboda jinin da yake zuba a cikin bayan cikin. Idan ta matsa sosai, wasu a lokacin da ya tashi din takan iya kawo amai, kaga mutum na bugirgima saboda ciwo din, saboda ka tana iya zuwa ta hanyoyi da dama.
Shin cutar ulcer nan kala-kala ce ko kuma kala ɗaya ce? Saboda wani lokacin zaka ji mutane sukan yi bayani yadda suke samun ciwon a wurare daban-daban, kamar kai ma yadda ka faɗa, wani lokaci a tsakiyar kirji, wani lokaci ta ciki da makamancin haka.
To ulcer nan za ta iya kasancewa a jikin makogoro ko kuma a cikin tumbin wanda ake kira gastric ulcer ko kuma ƙasa farko-farkon yan hanji wanda ake kira duodenal ulcer. Amma yanayin ciwon zai iya zama kusan iri ɗaya ne, sai idan a wurin bincike ne shine za a gane cewa ga daidai inda ulcer din nan take, shine har a gane a ce ga wace iri ce. Amma yanayin yadda za ta zo din ba lallai mutum ya gane bambancin ba, amma idan an tashi bincike anan ne ake iya bambanta ta.
Su wane ne a cikin al'umma suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar?
Na ɗaya dai waɗanda suke shan sigari ko giya, wanda suke zama ba sa cin abinci akan lokaci, da waɗanda suke cin abincin mai zafi, wanda suke shaye-shayen magunguna musamman magungunan da ake amfani da su don kashe ciwon jiki, abinda ake cewa non steroidal anti-inflammatory drugs, irin su abinda ake cewa ibuprofen, yakan iya zuwa da sunaye da dama, da duk dangin waɗannan, da aspirin da duk dangin su iri ɗaya ne, duk wannan za su iya kawo ulcer. Waɗannan mutane da kuma wanda suka ke dauke da wannan kwayar cuta ta H. pylori, waɗannan su ne wanda suke da mafi hatsarin kamuwa daga cutar ulcer.
Cutar ulcer na daga cikin cututtukan da ake iya gado?
A'a, ba a gadanta, amma akwai wasu cututtuka wanda misali za a iya alakanta su da gado, amma ba gado bane. Ulcer ba ta daga cikin waɗanda ake gada. Amma idan ya kasance misali a ce yanayin yadda ake cin abinci a gidan, kowa ba zai ci abinci akan lokaci ba, kuma irin abinci da ake, akan iya samu mutane da dama su zo da alamun cutar, amma ba lallai yana nufin gado ba, wannan ba gado bane. Yanayin rayuwa ne kawai ya kasance iri daya.
Idan mutum na fama da cutar ulcer, me ke tada ita?
To abubuwa da dama suke tada ita. Yunwa ko abinci mai yaji ko mai zafi ko mai tsami ko lemo gas ko abinci mai maiƙo duk za su iya tada ita. Magunguna kamar irin su ibuprofen da muka yi magana, su aspirin, irin su steroid, abinda ake cewa prednisolone da duk dangin shi, duk waɗannan za su iya tada wannan ciwo. Sannan magunguna da dama akwai takarda da ake sawa za su yi bayani cewa zai iya tayar da ciwon nan. Idan mutum yana da cutar ulcer, to da buƙatar kada ya ci abinci mai tsananin zafi, sannan abin mai maiƙo da yawa, saboda maiƙon nan zai iya tada ulcer nan. Abinci mai yaji shi ma zai guje shi. Abin kamar lemo mai gas, duk wanda zaka girgiza ka ga iska ta tashi, dole a kauce masa. Magunguna ko na gida ko na bature, shan su barkatai za su iya tada ciwon ulcer nan. Saboda haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a kiyaye.
Kamar idan mutum ya kamu da cutar kuma ya zo asibiti, an tabbatar an yi gwajin da ake yi, an tabbatar masa da cewa yana fama da ɗaya daga cikin nau'i na gyamban ciki ko ulcer, shin idan ya ɗauki matakan da ya kamata yakan zo ya warke?
Idan aka ɗauki matakan da ya kamata za a warke insha Allah rabbi. Za a kula da yanayin abinci da yanayin abubuwan da za a guda, kuma a sha magani a kan lokaci, insha Allah za a rabu da cutar nan. Akwai cututtuka da dama wanda kuma za a ɗauka ulcer ɗin ne ba lallai ulcer ba ne, amfanin zuwa asibitin ne, musamman duk ciwukan za su iya zama iri ɗaya, amma ciwon cikin ne kuma da zafin da sauransu, amma sai an je asibiti sai a ce ma ba ulcer ba ne. Ana iya cewa gastritis ne, wani alamu ne bai kai matsayin ulcer ba, amma in an bashi zai iya zama ulcer. Ana iya cewa acid ɗin ne yake komawa cikin makogoro, abinda ake cewa reflux of esophagitis. Zai iya yiwuwa a ce bile ne, wani wanda kira wannan koren abu da ke fitowa daga madaciya, yana iya dawowa ya dawo cikin tumbi, kuma shi ma zai iya kawo ciwo, abinda ake cewa bile reflux. Buƙatar idan an je asibiti kenan za a iya bambanta waɗannan matsaloli, kuma za a ɗauki matakin da ya kamata na magani, za kuma a ba mutum shawarwarin da ya kamata ya. Saboda haka ba duk ciwon ne da ya kama da ulcer ɗin ba ya kasance lallai ulcer ne. Akwai wasu cututtuka ma wanda ba su shafi tumbi da ƴan hanji ba, amma za su iya zuwa da ciwon nan da za a iya ɗauka ulcer ne. Misali a ce akwai wani sashen jiki da ake cewa pancreas, za a iya samun abin da a turanci ake cewa pancreatitis, zai iya kama da ulcer amma ba ulcer ba ne. Ita kanta madaciya, idan aka samu wani ciwo da ake cewa ita wato madaciyar ta kumbura ta ciwo, abin da ake cewa cholecystitis, zai iya yin zafi da ciwon da za a iya ganin kamar alamar ulcer ne amma ba lallai ulcer ba. Saboda haka akwai cututtuka da dama wanda za su iya kama da ulcer amma ba ulcer ba ne. Amfanin zuwa asibiti kenan, saboda a tantance, saboda magungunan su kuma zai zama daban.
Shin wace shawara za ka ba wa mutane, musamman ma akwai mutanen da ba su son cin abinci da kuma mutanen da suke yin azumi haka, wace shawara zaka ba su domin gujewa kamuwa da wannan cutar idan kuma suna da ita, irin matakan da za su dauka?
To idan kana da cutar nan da bukatar kai a tabbatar da cutar nan ai maganin ta yadda zaka yi azumin ka cikin kwanciyar hankali. Zai iya yiwuwa ka dauka kana da ita amma in ka je asibitin ba lalle a ce ita bace. Kuma idan dai zaka yi azumin ka yadda ya kamata, na dauka kai sahur dinka, kai bude bakin ka, kuma ka ci abin da ya kamata ka ci, ka guji abin da ya kamata ka guda, to wannan ba zai hana ka yin azumi ba insha Allah.
Kama su sauraron mu kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
da Kalal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan zamu bi shawarwarin da likita ya bamu. Huta lafiya. To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa ta muryar Amurka. Ya ce kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe a wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duk inda suke. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Makera, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ya ce muna jajantawa sarkin Potescom game da wani hari da ƴan bindiga suka kai wa ayarinsa wanda ya sanadiyar halaka mutum biyu, da fatan Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kare na gaba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Gali Siraju Paki, ya ce hakika cika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasan Najeriya, akwai tilin tarin darussa da al'ummomin ƙasar suka koya, don haka zan yi amfani da wannan dama wajen yin addu'a ga jagororin ƙasar da suka rasa rayukansu a sakamakon hidimtawa talakawa kamar irin su Margayi Sardauna da Tafa Abalewa. Allah ya jikansu da rahama. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana dawamman zaman lafiya a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki daya.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka za ta fara sharar fage kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump tare da zaman farko da zai hada da 'yan majalisar wakilai waɗanda za su zama masu gabatar da ƙara da za su gabatar da ƙudurin tsige shugaba Trump ga sanatocin waɗanda za su zama masu yanke hukunci. A yau Alhamis, Majalisar Rasha sun amince da zaɓin da shugaba Vladimir Putin ya yi na Mikhail Mishustin a matsayin sabon Prime Minister ƙasar. Kaɗa ƙuri'an na zuwa ne bayan wata muhimmiyar rana a siyasar ƙasar ta Rasha a jiya Laraba, inda aka ga shugaba Putin ya gabatar da wani gagarumin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar, kana kuma ya amince da yin murabus ɗin Medvedev a gwamnatin Medvedev da ɗaɗɗan Prime Minister ƙasar. Kenya ta shiga wannan sabuwar shekara da wani abin takeici, yayin da masu tsatsauran ra'ayi na kungiyar Al-Shabab suka kaddamar da hare-hare kan wuraren da suka auna, a ciki har da makaranta, ofishin 'yan sanda da kuma sansanin da dakarun Amurka da NATO suke amfani da shi.
To masu sauraron mu, anan zamu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da engineer mu Voitek zanga-zanga. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari maimaicin shirin yau da gobe.